sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz ba mu kanin labarai.
Kasar Rasha ta bayo kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye, yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da tafaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata, yansu har da yara kanana, yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka. Kamfanonin yada labaran kasar Saudiya sun ce yan tawayen huki na kasar Yemen sun yi lakutan wata kan Saudiya da jiragen yaki mara matuki da makami mai linzami.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Zamfara ta ce kalaman jagoran dan bindigan nan Bello Turji neman sulhu alamu ne na cewa addu'o'in al'umma na karbuwa.
Kila shi ma Turjin ita shirya ta Allah ba ta karewa. In Allah ta shirya ka ba shawara yake da kowa ba. Ban gani ba kam, amma in har da gaske ne Allah shirya shi. Ni kaina abin ne nayi mamaki da zo. Ina dai zaune kawai aka ci ga mutum yana san gani na.
Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa mata daga wasu yankuna da aka samu rikice-rikice a sassan jihar Filato sun gano cewa kafa kungiyoyin fadakarwa kan zaman lafiya sun fara yin tasiri. Ana kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashin Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Rasha ta bayo kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye, yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da tafaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan, mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barishchuk ta yi watsi da wa'adin. Ta shaidawa tashar yaɗa labaran Pravda ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba. Mun riga mun sanar da ɓangaren Rasha game da wannan. A cewar kamfanin dillancin yaɗa labaran ƙasar Rasha RIA, ma'aikatar tsaron Rasha ta buƙaci amsa daga sojojin Ukraine da ƙarfe 5 na safe agogon Moscow, wato ƙarfe 4 kenan agogon Kiev. Moscow ta yi nuni da kin mika wuya a matsayin yin sulhu da ƴan fashi. Wa'adin yana zuwa ne sa'o'i bayan da Zelensky ya shaida wa Farid Zakariya na gidan talabijin na CNN wata hira da aka watsa jiya Lahadi cewa rashin cin mai yarjejeniya tare da Rasha zai iya nuna cewa wannan yakin duniya ne na uku. Zelensky ya yi kira da a gudanar da cikakkiyar tattaunawa zaman lafiya da Moscow, wadda za ta maido da martabar yankuna da kuma samar da adalci ga Ukraine. Jagoran masu shiga tsakani na Rasha ya ce a cikin 'yan kwanakin nan ɓangarorin sun matsa kusa da cimma matsaya kan batun Ukraine. Ta yi watsi da yunkurinta na shiga ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ɗaukar matsayi na tsaka-tsaki. Zelensky ya shaidawa CNN cewa sojojin Rasha sun shiga Ukraine domin su hallaka mu, su kashe mu, amma ya sha alwashin cewa Ukraine ba za ta amince da mika ɗiwaicinta ko yankunanta ba. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata, cikinsu har da yara kanana, yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka, wanda wani ɓangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hutchinson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi, ɗaya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaƙa da harbe-harben. Aƙalla yara 6 na daga cikin waɗanda suka jikkata. Birnin Dumas yana da kimanin mutane 4,000. Mai tazaran mil 90 kudu da Little Rock. Bikin baje kolin motar wani ɓangare ne na taron al'ummar da ake gudanarwa a farkon bazara mai suna Hudnik, wanda aka takaita bikin ga al'ummar yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zafin da ke cikin jirgin kasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa, yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawansu zuwa tudun mun tsira a yammacin birnin Lviv. Wasu sun ɗauki abin da suke rike da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa, yayin ruwan bama-bamai da rashi ke yi babu ƙaƙƙautawa. Wasu sun fice cikin sauri ta yadda 'yan uwansu da suka makale a birnin mai tsananin sanyi ba su san cewa sun tafi ba. Wata mazauniyar birnin, Marina Gala, ta ce babu birnin yanzu. Wata mata kuma ta ce kowa daga Mariupol yana cikin tsananin kaɗuwa bayan harin da Rasha ta yi.
Ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta ce kalamin jagoran ɗan bindigan nan Bello Turji na neman sulhu alamu ne cewa addu'o'in al'umma na karbuwa wajen kawo ƙarshen harharen 'yan bindiga a faɗin jihar baki ɗaya. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani.
Jihar Zamfara dai na cikin jihohin da suke fama da hararen 'yan bindiga da kuma sace mutane, sai dai ganin hirar da jagoran 'yan bindiga wato Bello Turji yayi wadda take ta yawo a kafafen yaɗa labaru kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara. DIG Mamman Ibrahim Tsafa mai ritaya ya shaidawa manema labaru cewa dama kofar sulhu a buɗe take, sai dai kuma ba irin sulhun da aka yi a baya ne ba.
Gaskiya ban saurari maganar Turji ba, amma commissioner information ya ce mana akwai wata magana kamin mu zo nan wajen ku. Kila shi ma Turjin ita shirya ta Allah ba ta ƙarewa. In Allah ta shirya ka ba shawara yake da kowa ba. Ban gani ba kam, amma in har da gaskiya ne Allah ya shirya shi.
Ka ba da labarin wani wanda ya zo ya mika kai a cikin waɗanda suke aikin ta'addancin nan a baya. Ya abin ya faru.
Ni kaina abin ne na yi mamaki da ya zo. Ina dai zaune kawai aka ce ga mutum yana son gani na. To ban bashi chance ya koma ba dan kada shawarwarin su zo su canza. Sai na rike shi ne muka zauna nan gira na muka ci abinci muka komi. Shi yanzu ma muna tare. Amma ina ta kokari kada in fitar da shi a hili dan waɗancan wayanda su ma suna da hadari. Wato tsakani da Allah addu'o'in da ake Zamfara dun malaman mu sun shiga. Na tabbata Allah na karbar su.
Amma ta yaya wannan mika wuyan zai sha bamban da kokarin da kai a baya na sulhu?
Inda ya sha bamban wannan mutum ne ya dauka kashi sa kai ya hibauta ciwo. So ni gaskiya na ga kamar yahi duk waɗancan dabarori da muka yi.
Shi kuwa kwamishinan yaɗa labaru na jihar Zamfara Honorable Ibrahim Magaji Dosara, wanda shi ya jagoranci taron manema labaru da jami'an gwamnatin jihar Zamfara suka kira a jihar Kaduna. Bayanin sabon kalubalen da suka gano a bangaren tsaro yayi ga manema labaru.
Akwai waɗanda su ne ummul aba'isar dafa ma waɗannan 'yan ta'adda baya wajen gudanar da waɗannan ayyuka. Akwai waɗanda su suke ba 'yan ta'addan nan bayani na sirri na al'umma. Akwai kuma waɗanda su aikin su shine su ɗauki ababen bukatun waɗannan 'yan ta'adda su kai musu a cikin daji. Waɗannan bukatu sun haɗa da makamai, bindigogi da albarusai da kuma kayan abinci da sauransu. Sannan akwai wasu waɗanda su 'yan siyasa ne suke haɗa baki da wasu ɓara gurbin 'yan jarida na waya domin a yi ta yaya ta labaran ƙarya a tada hankalin al'umma ko kuma a nuna ma duniya cewa Zamfara bata zaune lafiya. Wanda kuma kamar yadda na ce mai daraja gwamna yana nan yana shirin tabbatar da cewar idan an gama yaƙi da waɗannan masu bindiga za a yaƙi waɗannan.
Jihar Zamfara dai sai da ta kai ga kwashe sama da watanni uku cikin wasu tsauraran matakai na tsaro. Wanda kuma jami'an gwamnatin da suka kira wannan taron manema labaru suka tabbatarwa da duniya cewa waɗannan matakai sun haifi ɗa mai ido. Duk ko da irin kokawa na tsananin rayuwa da wasu al'umma suka dinga yi a wancan lokaci. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma dalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Kamfanonin yaɗa labaran ƙasar Saudiya sun ce 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun yi lugudan wuta kan Saudiya da jiragen yaƙi mara matuki da makami mai linzami. inda suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutan lantarki. Rinna kawancen sojan da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba, sai dai har-haren sun dakatar da hakomai na dan wani lokaci a wani kamfanin mai tare da haddasa gobara a wani. Wannan dai shi ne karo na baya-bayan nan a har-haren wuce gona da iri da Houthi ke kaiwa kasar Saudiya, yayin da tattaunawa zaman lafiya ta ci gaba da tsayawa. Har-haren kuma sun zo ne a daidai lokacin da kamfanin mai na Saudiya Aramco ya sanar da cewa ribar da ya samu ta ƙaru da kashi 124 cikin 100 a shekarar 2021 zuwa dala biliyan 110, wanda ta yi sama sosai yayin da farashin mai ya yi tashin goron zabi. Kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasa da ƙasa guda biyu sun warware takaddamar da suka daɗe suna yi da Pakistan a wata yarjejeniya da jami'ai suka ce za ta farfaɗo da aikin bunƙasa ɗaya daga cikin mafi girma a duniya na ma'adanan zinare da tagulla a ƙasar da ke kudancin Asiya. Kamfanin Barrick Gold Corp da ke ƙasar Canada da Antofagasta na ƙasar Chile sun dakatar da aikin haƙar ma'adanai a Rico Dig da ke lardin Balistan mai fama da talauci a kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 2011, bayan Pakistan ta ki basu lasisi don bunƙasa aikin wanda ya kai ga tsawon shekaru 10 ana fafata shari'a. A wata sanarwa da ofishin Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fitar ya ce a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da aka kula da Barrick a jiya Lahadi za a yi watsi da hukuncin tare kusan dala biliyan 11 da wata kotun sasantawa ta Bankin Duniya ta yi wa Pakistan. Barrick zai zuba jarin kusan biliyan 10 a Balistan kuma zai samar da ayyukan yi sama da 8,000, inji sanarwar da aka fitar bayan bikin sanya hannun a Islamabad. Ta ƙara da cewa kusan dala biliyan 1 daga cikin jarin za su tafi a aikin gina titina, makarantu, asibitoci da kuma samar da cibiyoyin koyar da fasaha don haƙar ma'adanai a yankin na Pakistan da ke da ƙarancin jama'a.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barkuma mu nufi jihar Filato a Najeriya, inda mata daga wasu yankuna da aka samu rikice-rikice a sassan jihar suka gano cewa kafa ƙungiyoyin faɗakarwa kan zaman lafiya sun fara yin tasiri ganin yadda aka samu kwanciyar hankali a yanzu. Ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da rahoton.
Mata daga yankunan da aka samu mummunar rikici a sassan jihar Plateau sun gano wani sabon tsari na kafa kungiyoyin fadakarwa kan samar da zaman lafiya wanda suka ce yana da tasiri wajen kwanciyar hankali da aka samu a yanzu. Yankin Yalwan Gindin Akwati da ke karamar hukumar Barkin Ladi a shekara ta 2018 wasu mahara suka fada garin suka kashe mutane kusan 90 a rana guda. A ziyarar da na kai garin na tarar da kungiyar mata da ta hada da musulmi da Krista da Fulani da Hausawa da sauran kabilu suna cuɗanya tare. Malama Zuwaira Isa ita ce shugaban kungiyar ta ce gudumawar da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi na hada kan al'ummar yankin ya taimaka.
Tun dai lokacin da aka yi crisis din Yalwa, to ma ba za mu ce crisis ba, za mu ce attack. Yanzu da muka samu kungiyoyin nan dai ana atara na atara can cikin iko Allah ya zama da sauki.
To idan kuka zauna a kungiyance me kuke tattaunawa?
Ko da misali a cikin gidanka ne, karka nuna ma yara kana son kanka, kai dai kai abin da zai taimaki al'umma ko ina.
Sakatariyar kungiyar Florence Tonshinen tace fadakarwa da suke yi wa junansu a kungiya ya koyar da su hakuri da juriya.
Dama duk garin nan ina gan kusan masu zafin rai ina daya daga cikin su. Jina ma da ya ga ina kwantar da hankali na har ni ina ba wayansu shawara san da ya tambaye ni. Da na ga ya mishi kungiyan kenan da muke yi, yace har yana gan kaman duk garin nan ba wanda ya fi jin dadi kaman shi, domin an dawo mishi hankalin matan shi daina wuri daya kan kungiyan nan an samu zaman lafiya.
Yankin Gashish da ke karamar hukumar ta Barkin Ladi na daya daga cikin wuraren da a baya kasance kamar fagen yaki. Na ziyarci garin Kakuruk inda na tarar da kungiyar mata
Aisha Ibrahim. Muna waye ma mutane su zauna lafiya, su kiyaye tabe-tabe, su kiyaye neman masifa ba kyau.
Victoria James. Muna karfafa mata da mu zauna lafiya. Gaskiya a game da wannan kungiya na wake daya, gaskiya mun samu yanci muna shiga cikin maza muna bada shawara akan zaman lafiya, muna kuma yin addu'a tare domin Allah ya ji mu, ya ansa, ya kawo na zaman lafiya cikin kasar mu.
Su ma mazajen yankin suka ce suna goyawa matansu baya saboda su ne kashin bayan iyali.
Sunana Aliko Auta kafinta ya longin da Akwati. Saboda an ce in mai gida na da kokari to dama uwar gida take taya shi. To shine mu ma kullum muke ba su shawari da su hada kai a tafi tsintsiya daya, madaurin ki daya, kasa daya, al'umma daya.
Mai magana Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi a jihar Plateau. Rikicin da aka ya wuce ba damuwa, ana harka musulmi zai iya shiga cikin gidan Kristan su yi hira, su yi ci abinci tare, shugabannin mu su yi kokari su shawo kan wannan masalolin da suke ci mana tuwa.
Ko a kwanakin baya ma matan yankin Miyango a karamar hukumar Basa sun hada irin wannan kungiyoyi na mata, da a cewar su idan hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu za su taimaka musu, za su ci gaba da fadakarwa da zai tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yankunan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Masu sauraro, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. Har yanzu muna kan batun lantana, wanda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka ƴan sanda su ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Alhaji Umar. Har yanzu shirin Ciki da Gaskiya yana yankin Mai ne dake karamar hukumar Fufura a jihar Adamawa, inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta Sarkin Fawa Umar Ibrahim da ya sake ta dan bata gamsu da ɗabi'unsa ba, dan ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata. Dan haka ta nemi a sauwake mata. Duk da yake Lantana ta shigar da korafinta zuwa kotun shari'a, amma hakan bai hana mijinta yin karanta a ofishin ƴan sanda na Mai ne ba, inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira Bedas ya yi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai lallai sai ta koma gidan mijinta, ta kuma janye ƙara ta shigar don a nema mata haƙinta. Amma kun dai gabata, mun tsaya ne a daidai lokacin da Umar Sarkin Fawa ke bayyana mana cewa Lantana ta kai shi ƙara kotu.
Dukkan ta ta wajen alƙali, abin da aka yi aka tambaye ta, wancan ne yake tafiya, take ce tun da kan je ban aika, ban je ba, ban aika ba, kuma ba ni ba ta aiki. Sun ce kai ni na aika na je da baki na baki take ba ta dawowa sai dai in ba ta takarda. Sun ma da gaske sai ta ba ta takarda, sai ta shiga cikin ita ce ta ba ta aiki, za ku kara da ita. Da muka je kotu ta kira ni, ta ce ban je ba, ban aika ban, ce a anikan na je. Kuma na aika, na aika ya mai unguwata, na aika wakilin jimilla, mun je da yayana. Sa'in na sai ta ce alƙali tana cin wahala gidana. Na ce to wahalar me take sa ta ya kawo shaidu, ta kawo shaidu shi ne wani na wanda aka ce matsahin da ɗan baba. Aka tambaye ta tsakanin ta da Allah bai halicce ta, me ta sani tsakanin zaman wannan da wannan, yake tsakanin shi da Allah bai halicce shi. Ya sani akwai rabi ta zuwa, take ta kwana biyu ba ta yi ba. Aka zo aka kira ni, aka tambaye ni, shi ya kira ni, shi wani na ta tambaye ni, ce eh za ka faru haka, don ranan na je na yi aiki na nama, wace gari da dindin zai zo ko kore wurin kamfe ina in zai kuma aka saki kira na, duka ta yi wurin kamfe ba madawa ba, sai da daddare ce wannan kwana biyu kafar an haka ya faru. Amma kuma daga zai tafi ba abinci ba, kuma ta san ina da abinci ba, kuma tambaye ni ba. Aka tambaye shi tsakanin shi da Allah da halacce ta, daga bayan ki mai kasan yake bai san kun ga ke lantsi tsakanin ki da Allah gaskiya ne, haka ya fa mun karko ƙarya ne kace haka baki haka ba kani ba rage miki ba kace babu. Na biyu sai ce sai yaya na shine ya san da kana shan wahala, aka kira yaya na wanda kace uwa guda uku, wanda nake uwa guda uku guda shi ana cewa da shi idi. Aka tambaye shi tsakanin ki da Allah da halitta ka mai kasan yake akwai rage nake halitta, ba na gida ta zo tana fada take na bata ban ba ta abinci ban fito ta yiwa ba kuma gashi na tana abinci ne ban mata ya kare ta ci tuwa nan da ba yana EP home akan mu abinci nan kan ya za a kare tun da zan ina gida sai ki tambaye ni iyaye na wace ya bai ki ya ba da mu kuma sai mun ruwa yadda ka cikin kwano din shinkafa a ran nan da yamma sai Allah ya dawo ta aka tambaye ki tsakaninka da Allah da Annabi bayan shi ne ka sani ki wallahi ki bai san komai ba ke a tsaninki da Allah haka akai ko ba haka akai ba take wallahi haka akai ba kali bai rige mace ba kali ba rige
to sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar yan sanda a nan Yola wadda har ma wasu yan sanda suka je suka dauko su da ita da wata kawarta kuma da wasu yan uwanta guda biyu wadda har aka kawo ta ofishin yan sanda aka yi ta mata duka menene kuma gaskiya lamari game da wannan
to ni kan ba san da duka ba don ga mota mu dai da su ba ni kan sun suka ji mota daga ni kan mota haya ne ka ba san gani kan banda labarin duka kan
akan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa dan sanda mai suna Bedas yayi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka filin ciki da gaskiya tuntubirin dinnan yan sandan Najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku da ke Yola yace tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta dan a nema mata haƙinta
well sunana DSP Yusuf Adamu Muhammad jami'in hulɗar da jama'a na runduna yan sanda na zone 3 wacce headquarters tana nan cikin Yola na farko dai batun maganan case din su da ke cikin kotu wannan ba mu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani lawyer ita mata wata mata mai suna Mrs. Lantana anan lawyer ya rubuta bayanan korafi ya sa wa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi lawyer ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna Ibrahim Buba ko Buba Ibrahim so based on wannan sai suna zargin cewa shi Ibrahim Buba ya hada baki da wani dan sandanmu wannan dan sandan yana aiki a Adamawa State Command so wannan Ibrahim Buba mai gidanta ne suka hada baki da dan sandanmu mai suna Didas Matthew leading to akai arresting da ita matan da wasu aka kawo su nan sashin bincike na nan Yola karkashin jihar Adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan dan sandan mai suna Didas Matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shine sai suka kawo wannan korafin a rubuce washi matamakin inspector general na police mai kula da shiya na uku na yan sanda shi kuma AIG ya anshi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin yan sanda na bangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin commissioner yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allah za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma fa shi dan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta dau doka za ta yi aiki akan shi saboda ita dokan kasa bata san kowa ba kuma ita ba ta wai a'a ta yi favorin mutum daya ba ta goyon bayan kowaye kowane bangare ita doka duk wanda that is why aka yi ta saboda a kiyaye wannan dokan so a takaice wannan korafin ana kan bincike a kanta. Insha Allah idan bincike ya kare, shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai dau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan kasa da kuma tsarin dokan yan sanda.
Wato in doka ta kama cewa duk abinda hukuncin da doka ta bayar,
duk abinda hukuncin da doka, ai kowace kowani organization,
wato kowani ma'aikata,
kowani ma'aikata tana da yanayin tsarin ta, tana da dokokinta. So wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili. Dokokin nan ta faɗi a idan kai ma'aikacinsa ko kuma ma'aikacin ɗan sanda ne kai, idan kai kaza, in kai haka, ya saba wa dokan ɗan sanda, aikin ɗan sanda. Hukunci kuma akwai hanyoyi wanda Police Act and Regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in ɗan sandan da ya aikata ba daidai ba, a ɗau matakin da ya dace. In na kora ne za a kore shi.
Yanzu dai abin yi shine za mu jira hukuncin da court za ta yanke kan shari'ar sarkin fawa da matar Salantana. Haka kuma za mu jira binciken da rundunar 'yan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin lantana da aka yi. Masu sauraro, masu iya magana dai na cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Haka kuma ɗan sanda abokin kowa ne, don aikinsu shine kare lafiyar dukiyar 'yan ƙasa, ba wai cin zarafi da mutuncinsu ba. Filin ciki da gaske na faɗakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙƙi, zai iya miƙa ƙorafinsa ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙƙinsa, ko kuma ya tuntuɓi wannan shiri na ciki da gaskiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma wakilin Mulado Salisu M. Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla, an gaishe ka Sarfi Hashin Gumel. Ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Kasar Rasha ta bayo kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye, yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan, mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barishchuk ta yi watsi da wa'adin. Ta shaida wa tashar yaɗa labaran Pravda ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba, mun riga mun sanar da ɓangaren Rasha game da wannan. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata, cikinsu har da yara ƙanana, yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka, wanda wani ɓangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hutchinson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi, ɗaya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben. Zafin da ke cikin jirgin ƙasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa, yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawansu zuwa tudun mun tsira a yammacin birnin Lviv. Wasu sun ɗauki abin da suke riƙe da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa, yayin ruwan bama-bamai da Rasha ke yi babu ƙaƙƙautawa.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau mai ceta ku Binta Suleiman Yaro da na shirya da kuma gabatar, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalam.